rahoton da bankin duniyar ya wallafa ya ce duk da kokarin da hukumomin Najeriya karkashin gwamnatin Muhammadu Buhari ke cewa suna dauka domin ceto tattalin arzikin daga komada, alƙalman nazari da bincike da bankin yayi sun tabbatar da yanayin garari da tattalin arzikin ke ciki. Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki ne a Kano, yayi fashin baki.
Wato matakin auna tattalin arzikin ƙasa ya danganta da yanda masana suka dubi bangarori da yawa. A ta wannan bangaren, bankin duniya yana duba ta yadda kuɗaɗe suke shiga lalitar gwamnati da yadda take sana'anta ko amfanar da kuɗin ga 'yan ƙasa. Idan ya zama cewa samun kuɗinta yana daɗaɗɗuwa, yana daɗa faɗaɗa, to zai zama cewa tana fita daga cikin ƙangi na talauci. Idan uku zama kuma kuɗinta, tattalin arzikinta yana matsewa, wannan yana kawo yanayi mummuna. To amma a su bincike da suke yi babban bankin duniya suna duba kuɗaɗe da aka fitar, misali a ce an fitar da kuɗaɗe na za a ba manoma biliyan kaza, za a ba da 'yan power a fitar da mutane talauci biliyan kaza. To shin kuɗaɗen nan sun fitar da mutanen daga talauci, amma an fitar da su daga lalitar gwamnati? Mutane sun amfana, an samu sana'a. Idan har gwamnati tana ta fitar da waɗannan kuɗaɗe, amma kuma akasi ake samu akan harkar zaman lafiya, akan harkar tsaro, akan harkar tsadar rayuwa, to akwai babban matsala.
Akalla gwamnatin Muhammadu Buhari ta ciyo bashin ƙetare kusan sau biyar daga cibiyoyin ƙetare irin su bankin duniya a cikin shekaru 6 da ta yi a ƙoƙarinta na tara komada tattalin arzikin na Najeriya. Duk wada tsauraran sharɗa da ake cikewa cibiyoyin na gindayawa ƙasashe da ke karɓar lamani. Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin siyasar tattalin arziki ne, wato political economy.
Sau da dama akwai abubuwa da yawa da ma kasashen da suke zuwa cin bashi din suke mantawa. Idan aka samu su sharuɗa din, wani lokacin su kan ce sharuɗan ai sun shiga wato 'yancin gashin. To amma kuma sai a ce ai dama duk wanda ya zo ya buƙaci karɓar bashi din kamar ya salwantar da wannan 'yancin cin gashin kan nasa din, yana sanar akan cewa karɓar bashin zai rage masa 'yancin cin gashin kansa ta hanyar da idan aka samu su sharuɗa din dole. Sannan kuma gaskiya a fuskantar da muka yi shi ne ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya an fi tasa buƙatun siyasa a gaba akan buƙatun tattalin arziki. Akwai buƙatar a dawo da shi kansa tattalin arziki a matsayinsa a mulkin demokaradiyya, kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sawa a gaba fiye da al'amura da kuma buƙatun siyasa.
Rahoton na bankin duniya ya nuna cewa rabon Najeriya ta fuskanci mawuyacin halin tattalin arziki irin wannan tun a shekarar 1987, yana mai cewa al'amura sun zafafa a shekara ta 2016 da kuma 2020 sanadiyar annobar corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.